Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na Voice of Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalo da kuma niya. Su kuma masu sauraron computer duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangula voahausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahabu Imam Aliyu muke farin cikin saki jan ragaman shirin da wannan hantsi ba labaran duniya za ku ji tattaunawa da shi Sahabu yayi da Dr. Sa'iru Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero akan gutsurtsoman da ƴan Najeriya ke tai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya tafi Ingila domin hutun jinya kusan dukkan abin da ake magana akan su Sahabu ya tattauna da Dr. din sai kuma Usman Ahmed Kabara zai shigo da shirin sa na nakasa ba kasawa ba inda yake ci gaba da tattaunawa da Dan Lami Bashir Makahu mai digiri ɗaya har guda 6 sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum yau Alhamis ake sa ran fadar wa ya sa ta shugaban Amurka za ta bayyana daftarin kasafin kudinta wanda tuni shugaban na Amurka Donald Trump ya fito fili ya bayyana cewa zai bunkasa kudin da ake baiwa bangaren soja wanda hakan yana nufin rage kasun ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma irin tallafi ko gudunmawa da Amurka take baiwa hukumomi kamar Majalisar Dinkin Duniya ma'aikatan harkokin waje da wakilan ma'aikatar daban-daban ofisoshin jakadancin Amurka manya da ƙanana fadin duniya suna ajiyar zuci kan zaftar kudaden da shirin zai yi ga aikace-aikacen ma'aikatar. George Ingram wani babban jami'a cibiyar da ake kira Brookings Institution da ke nan birnin Washington wadda ƙwararre ne kan ayyukan raya ƙasashe ya gaya murya muka cewa ba lokaci guda ba ne za a yanke kudaden da ake shirin yi kamar kashi 30 cikin 100. Ya ce hakan zai faru ne zai shafi kashi 30 cikin 100 na kasafin kudin ma'aikatar harkokin wajen da za a kasa cikin shekaru 3.
A halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump cikin fushi ya alkawarin zai je har kotun kolin Amurka idan hakan ya zame wajibi bayan da wani alkalin wata babban kotun Amurka a Hawaii ya jinkirta fara aiki da dokar hana wani rukunin mutane zuwa Amurka jiya Laraba sa'o'i kamin dokar ta fara aiki ne alkalin ya takawa shirin birki. Alkali Derek Watson a hukuncin da ya bayar ya ce lauyoyin gwamnatin jihar Hawaii sun gabatar da hujjoji da suka nuna cewa idan kotu ba ta hana aiki da dokar ba hakan zai iya yi illa mai tsanani ga jihar. Shugaba Trump ya gaya wa magoya bayansa a birnin Nashville ta jihar Tennessee sa'o'i bayan hukuncin cewa haɗarin yana nan bayyane, ga dokar ita ma a bayyane, buƙatar dokan shugaban ƙasar na baya ita ma ga ta a bayyane. Ya ƙara da cewa yana da ikon barin zaɓen wanda zai bari ya shigo ko kuma hana zuwa ƙasar nan domin kare Amurkawa. Shugaba Trump ya zargi kotun gunduma da ke Hawaii cewa kotun ta wuce makaɗi da rawa. Ya ce za mu ci gaba da wannan shari'ar sai inda lamarin ya tsaya.
A Holland ko Netherlands sakamakon farko na zaben kasar da aka yi Laraba ya nuna jam'iyyar Prime Minister kasar Mark Rutte ta lashe kujeru mafi yawa a majalisar dokokin kasar ta doke jam'iyyar da ke adawa da baki da kuma addinin Islama ta dan kishin kasar Geert Wilders da rata mai yawa wadda ba a yi zaton haka ba. Ana jin jam'iyyar Prime Minister Rutte za ta sami kujeru 31 cikin kujeru 150 da ke majalisar wadda ya zarce na kowace jam'iyya. Ana jin wasu jam'iyyu uku za su sami kujeru 19 kowace a majalisar ciki har da jam'iyyar Wilders. Jami'an zaɓe suka ce rabon da a ga yawan jama'a da suka fito domin zaɓe haka tun shekaru 30 da suka wuce kashi 81 cikin 100 na masu zaɓe ne suka fito.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana Japan zangonsa na farko a rangadin da yake a Asiya da zumar ƙarfawa ƙawayen Amurka gwiwa. Haka na kuma zai gudanar da shawarwari kan hanyoyin shawo kan barazanar nukiliya da makamin masu linzami daga Koriya ta Arewa. Yayin da sakataren yake wannan balaguro domin ganawa da jami'ai a Japan da Koriya ta Kudu da China, ba zai tafi da tawaga manema labarai ba wanda aka saba tafiya da shi. Maimakon haka, ma'aikatar ta zaɓi wakili ɗaya tak daga wata mujalla a intanet mai ra'ayin 'yan rikau ya raka shi. Sai dai muƙaddashin kakakin ma'aikatar Mark Toner ya ce ma'aikatar za ta ci gaba da baiwa 'yan jarida damar magana da sakataren harkokin wajen na Amurka. Yau Alhamis ake sa ran Mr. Tillerson zai gana da Prime Minister Japan Shinzo Abe da kuma ministan harkokin wajen ƙasar wato Fumio Kishida. gobe Juma'a ne kuma idan Allah ya kai mu zai gudanar da shawarwari da mukaddashin shugaban kasar Koriya ta Kudu da kuma ministan harkokin wajen kasar amma babu wani shirin cewa wai zai gana da shugabannin ƴan hamayyan kasar.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa tashe-tashen hankula da talauci suna janyo safarar mutane da suka sa wato cikin da ake sa su cikin ayyukan bauta, lamari da yake samar wa ƙungiyoyin miyagu da ke wannan ayyuka dala miliyan 150 a shekara ɗaya faɗin duniya. Babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya haka cewa ana kiyasin mutane miliyan 21 ne wannan lamari ya ritsa da su, wanda ake tilasta yin ayyuka daban-daban, mata ana saka su yin wato karuwanci, wasu kuma a tilasta musu shiga kungiyoyi da suka hada da kuma kungiyoyi da suke daukar makamai, wasu ana tilasta musu yanke ko fidda wata gaba ko halitta kamar koda domin a sayarwa mabukata. Tashe-tashen hankula a kasashen Syria da Afghanistan da Somalia da ma wasu wurare daban-daban su ne suke samar da miliyoyin mutane waɗanda suke cikin mawuyacin hali, waɗanda masu safarar mutane suke samun sauƙin sarrafa su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To a lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tafi zuwa kasar Ingila, ya damka wa mataimakin sa ragamin mulki, ƴan Najeriya sun ta cece kuce a kai, musamman ma na ganin wasu nasarori da za a ce mataimakin ya samu, abinda wasu kai ta wa hakan fasara daidai da fahimtar su. Akan wannan batuwan ne ba sahabu Imam Aliyu ya tattauna da Dr. Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero, kuma sahaban ya fara tambayan sa ne shin wai ma da farko ina tasirin miƙa mulkin ga mataimakin shugaban ƙasa da shugaba Buhari ya yi?
Wato tasiri na farko shi ne na bin doka, haka doka ta ce a yi, shugaba Muhammadu Buhari yana yi, to da ka wannan babban al'amari ne. Tasiri na biyu shi ne idan ƙaddara ta sa ya shiga wani hali da ba zai iya yiwu saƙo ba, to ba ku da matsala a wajen tafi da shugabanci, ba kamar a baya da aka taɓa samu ba, akai ta kaci da ai ba kuma aka shiga wani hali da ba za a iya ba, don haka aka shiga tsaka mai wuya. Tasiri na uku wato yana nuna haɗin kai tsakanin shugaba da mataimakinsa, sannan kuma yana nuni a siyasance da cewa shugaba bayi da wata kungiya, ba wani abu da yake tsoron kada idan baya nan a bankaɗo shi saboda ya buye bai da wannan fargaba. Sannan kuma yana nuni da cewar za ka sami wato goyon bayan mataimakinka 100%, ta yadda in ka dawo za ka ga cewar babu wata matsala tsakaninka da shi, kuma haka muka gani a wannan tafiyar ta shugaba Muhammadu Buhari. Don haka akwai abin da yawa.
Na'am.
Akwai alfani mai yawa wajen yin wannan karfin halin da yake.
To, amma abin mamaki sai gashi ko da yake shugabannin guda biyu duka wanda aka dawo mulkin siyasa da soja ne, shi ma wannan soja ne, amma da alaman ga soja ga kuma kokarin mutunta tsarin mulki. A shi ne nake cewa biyu ba soja ba, amma biyu kuma soja, ga Obasanjo ga kuma shi Buhari, mai mutunta tsarin mulki da kuma girmama mataimakin shugaban ƙasa, sai ga kamar a wannan karon ya fifita.
Akwai jituwa duk da cewar kuma shi ba a samu wani dalili da zai sa in tafiya har ibada mulkin
ba. Ibada mulkin ba haka.
Amma ka ga shi Buhari ba za a rasa wato ba zai rasa alaka da wannan halayyar tasa ta kai ci ɗaya ba.
Eh.
Shi kenan mai tsarin mulki ya ce a yi gashi, saboda haka yadda ya saba bi a tsarin soja to haka yake bi a tsarin siyasa ma. Bin doka tukunna. Sannan kuma komai ya zo baya. Saboda haka da tunda tsarin mulki ya ce a yi ya yi, kuma musamman saboda baya wasu kulle-kulle wanda irin sauran 'yan siyasa irin su Obasanjo suke yi, wanda suke tsoron su ɗaga wato ko a warware wannan kullun ko kuma a yi sabo bai da wannan fargaba.
Haka. To, Dr. Duka, bari mu koma
tafas. Haka kuma ba za a ba mamaki ba ne idan yana gagara da ko na ce dogaro ko kuma wato aminci da cewar yana da goyon bayan talakawa mai yawa.
Haka
wannan ma wani abu ne da ke ba shi karfin gwiwa irin wannan abubuwa.
Na'am. Dr. Duka, bari mu koma ta fuskar tattalin arziki da canje-canje da aka samu a zamanin da shi shugaba Buhari baya nan. Shin sauyi da aka samu na ingantar wutar lantarki da daina fashe-fashen bututun mai da matakai da aka ɗauka na ta fuskar inganta darajar naira, wannan yana nuna cewa shugaba Buhari bai sauraron shawarwarin mataimakinsa ne zamanin da yake mulki, shi yasa sai lokacin da ya tafi hutu mataimakinsa ya samu damar aiwatar da abin da yake ta bada shawara shugaba baya karba, ko kuma dai misali a bangaren Niger Delta, ko kuma dai wata kiyayya ce ga shi da ake wa shi shugaba Buhari sai da bayan ya kau shi yasa aka daina fashe-fashen bututu da dai sauransu, ko kuma duka biyu?
A'a, abin da zan fuzato shi ne ana ba da shawarwari kuma an tsara yadda za a ɗauki wasu matakai, sai dai kafin a ɗauke su rashin lafiya ya faru, saboda haka lokacin da aka ɗauke su sannan shugaba baya nan ya tafi neman magani shi suka kuma haifar da sakamako, da yana nan ma bai tafi ba lokacin iza ɗau wannan matakan ko kuma an ma riga an ɗauka sakamako ne da su fara bayarwa ba.
To
Allah ya kaddara sai da baya nan aka fara samun sakamakon.
To
wannan shi ne zato na farko da zan yi.
To
amma idan ana so a fahimci cewar shin wata makarƙashiya ce ko kuma wani laifi ne na shugaba Buhari, matakan da aka ɗauka sanannu ne, sai a zuba ido a gani idan shugaba Buhari ya soke waɗannan matakan aka koma gidan jiya, sai ya tabbata cewar laifinsa ne. Idan kuma bai soke ba amma kuma wato aka samu warwarewar su daga wani waje kamar misali fata bututun nan, to kaga sai ya bayyana ƙarara tsarin mulki ya kafa wacce a ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa take, daman tana ta tsare-tsare kuma amma sakamakon ne bai fito ba, sai da Allah ya sa shugaba baya nan sannan sakamakon ya fara fitowa.
Lallai shugaba ne mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman.
Dr. Sayyidu Ahmed Dukawa kenan a tattauna wasu da Sabu Imam Aliyu, a ci gaba da shakata.
Amshin waka ta in ka ji hujjar bari in bude maka, ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka, in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka, in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka, adalcin nan a bayyane yake
to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogwa ce karfe 3 na tsakar dare da minti 14 da dakika 45. Ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Kuna bin mu bashin hira da wani bawan Allah wato Dan Lami Basharu wanda yace shi makaho ne kuma yayi primary da secondary sa a Lagos inda kuma ya wuce har Burtaniya yayi digirin dikirgir. To amma kasancewar karshen hirar mun samu tangarda na'ura mai kwakwalwa wanda kuma mun ta kokarin mu sake lalubar sa domin sake daukan ci gaban hirar amma hakan ya faskara amma da sannu da mun sake samu shi za ku ji karshen hirar in Allah ya so. Amma saboda kar mu bar ku haka nan shi yasa muka sake zakulo ɗaya daga cikin zakakuran masu bukata ta musamman. To barka da warhaka.
Barka ka dai.
Yawa dawa muke magana.
Eh kuna magana ne da Honorable Mrs. Esther Andrew Awu daga jihar Nasarawa a headquarters lafiya.
To honorable da farko a cikin shirin na kasa ba kafin mu bazama cikin labarin ki ko kuma cikin al'amuran da kike ciki na rayuwar yau da kullum shin kina da wata irin nakasa ne ko ta waya misali?
Ni makauniya ce tun ina shekaru 5 lokacin nan da bakon doro ta kama ni.
Na ji kin ce honorable ke yar siyasa ce ko kuwa?
Actually ni ba yar siyasa bane dai sosai amma kasan dai lokacin da nake ina aiki sai aka ce ya kamata an ga na kamata ya kamata in zama special advisor a fannin nakasassu a jihar Nasarawa. Sai na dan dakata da aikin gwamnati kaɗan sai bayan nan na gama wannan aiki na senior special assistant to the governor a fannin kan nakasassu sai na gidawa aiki na. To kaga ina aikin gwamnati kafin nan aka zo gare ni aka ce in zama special advisor na gwamna na gama kuma sai na koma aiki. To kaga dai ba a ce
shikenan kin zama 'yan siyasa ai sai dai kawai maganar takara.
Eh ina zabe dai ina zabe. To kasan da zuwa 'yan siyasa dole ne in resign a aikin gwamnati ko?
Eh na gane. To in Allah ya kai mu lokacin ai komai yana da lokacinsa.
To wannan haka yake.
Yawwa to bari mu shiga cikin labarin rayuwarki. Na san cewa ba za a rasa karatu ba kuma gashi kin ce kina da bukata ta musamman ta rashin gani misali wanda yawanci kuma a kasashen mu da mutum baya gani ko kuma yana da wata tawaya a jiki sai yake kawai ana masa tunanin a wannan shikenan ai sai bara sai wane ne yaya ke rayuwarki ta fara kuma yaya aka tsaya?
Da farko dai an haife ni ne a Military Hospital a jihar Lagos. Lokacin nan babana yana Nigerian Navy ko? Shi sojan ruwa ne ko? To lokacin nan aka haife ni to daman shi idan yana da dan matsala lokacin yana samu damuwa babana da mamana suka yi ta kokari su ga dai na samu ganin gani. To sun iya kokarin su ganin bata samu ba. To nan ne suka yi tunani cewa za a kai ni makaranta. Bayan nan babana ya retire daga soja ya bar soja ya zo gida. Yake ni asali yar jihar Kaduna ne da karamar hukumar zangon Kataf a Kaduna ta Kudu. Ni yar kabilar Bajju daga Zuturu. So babana ya ga ya kamata ya bani kyakkyawar kula. Sai aka shiga neman magani gadan-gadan a gari na samu ganin gari a yi gargajiya a yi asibiti. Abin da ya bace yi ba sai aka ba shawara cewa ya kai ni makaranta ta makafi a nan Gindiri a karamar hukumar Mangu jihar Jos Plateau. To jihar Plateau to nan ne babana dai da mamana ba su same shi da sauki ba domin suna tunanin ya za a yi a ce 'yansu za ta makanta da duk kai da kawo wanda suka yi ta yi. To nan dai aka rarrashe su suka gani eh ya kamata domin lokacin na iyaye sun ce abin da za su yi duk kashin kudin da za su yi dai su gana samu ganin gari. To daidai abin ba ta yi ba aka yanke shawarar cewa to za a kai ni makarantar makafi. To nan na fara a 1983 ya kai ni School for the Blind na Gindiri kenan. Makaranta na ƴaƴan makasi nan na gama primary school nawa a 1989 sai na yi gwadawan kwalejin gwamnati na tarayya sai Allah ya sani dace na samu makarantar aka sani a kwalejin gwamnati tarayya na Malali Kaduna
FGC ke
nan
FGC Malali
FGC Malali nan na kammala karatu na to lokacin nan dai ciwon ido ya sa ni gaba ɗan ido na ciwo har ban iya zama makaranta sosai sosai ba
a lokacin baki gani da idan amma kuma yana yin ciwo
ina dan ganin haske haske amma yana ciwo to ka san wani lokaci akan ce ah me yasa mu kawo zai ciwon ido to ai ka san jijiyoyin suna aiki ai madam wani lokacin muna dan samu ciwon ido hakan dai
Allah
sai to idan yayi ciwo sosai hakan nan dai aka kawo ni gida to lokacin nan sai na dan dakata bayan na dakata wani lokaci sai na samu dama zan rubuto jam ne to sai ban iya rubutawa ba to sai baba ne yace to ba zan zama haka ba sai aka yi jami'ar Jos na je aka siyo mini form na diploma a special education nan nayi diploma na na kare daga nan kuma
ilimin musamman kenan ilimi na musamman
na musamman to nan na gama daga jami'ar Jos sai na gaya mama na nifa zan sake karatu sai ta ce to in nemi aiki mana domin in dan samu na abun yau da kullun
na aljihu na aljihu
yawwa ka gane malam nan na nemi aiki na samu to wannan aikin kasan ba wuri zama da za ka zauna ba na ga har Sokoto da ni akwai malami na lokacin da muke school for the blind ya zo mana teaching practice ana kiran shi malam Mamuda to da yaji bana aiki yace to dama ana Sokoto suna neman malamin ne kai mai kuka aka je lokacin da ake interview sai na yi interview na samu shiga aka dauke aka ce ya bani tabbas na samun aiki to lokacin nan da na za ka duna kuma ina kan gwagwarmaya neman aiki sai na samu aiki da jihar Kaduna ni koyarwa a nan makarantar makafi sai ga kuma local government na samu aiki kaga ayyuka sun zo wurare uku ko
uku
sai na zaba guda daya kaga da jihar Sokoto
kika zabi wanda kika zabi wanda ya fi tsoka ko kika zabi wanda kika fi so wanne kika yi
to kaga da jihar Sokoto da na jihar Kaduna da kuma karamar hukumar a cikin Kaduna sai na je na zaba na karamar hukuma to kaga dai ba ce na karamar hukuma ta fi tsoka ba ko
kin bi sha'awar abin da kike so ki yi kenan
abin da nake so kenan fara daga grassroots
daga ƙasa haka
yawa to na fara aiki domin daman da na yi ina faman neman aiki na sake sayan form jami'a to direct entry na zuwan university kuma to aka yi dace na samu aiki da wata uku sai ga kuma makaranta ta fito aka ce na samu admission to sai na ce ni to abinda zan yi zan yi bayani ma hukumar makaranta to sai ni delay na shekara daya kafin nan in ci gaba da aiki kafin nan in je makarantar in Allah ya so sai na ma shi ogan na bayani a local government service commission sai ce ai muna sha'awar mu ga irin ku sun tafi makaranta
to ai honorable Esther sai dai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon zamu dasa daga inda kika tsaya yanzu kan a madadin kowa da kowa waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to a gaira Usman ha kuma za mu kawo muku wancan shirin na Dallami Basharu shi ma yanzu mun zo ga wato sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio America. Zala Abdul mai korona cikin local government da ke jihar Sokoto. Ya rawata ne shi ga hukumar ECC akan namijin kokarin da ke yi na zakulun farayon da suka kace kudin Najeriya ta boye. Ya kamata hukumar ECC jihohinmu 36 ya kamata su maka kai cikin da farayon da ya faɗi kudi ya ke zai ka nemo shi kawo shi kuma dole hukunci yadda doka ta tsara.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga local government. Mure Aminu isamin sako na alhamdulillah da zakkowa mai girma jinan Muhammadu Buhari ku hada mu yan majalisa wallahi abin kunya na gare su bagu abin ga nashi horan jini ne kina tayin sama su ko ba sani ba su da mutunci kal ɗan Najeriya dan haka Allah ki ba mu tsoron Allah.
Assalamu alaikum, mai magana Amusu Mogal da wari jadda duk kokkutu. Muna so in yi kira ga gwamnatin jihar Katsina da dan majalisar dattijai ma da wakin daura da dan majalisar wakilai Sani Saidu Fago da dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar daura na karbi hanya dan Allah dan annabi mu daurawa tunda kun kasa mana komai ku taimake mu ku zo ku buɗe mana gidan rediyo ko FM a nan kalamar hukumar daura shi ne zai taimaki daura sandamu mai addu'a ƙorai zango dutse da mashi don tabbatar za a iya jin wannan gida kafafen yaɗa labarai wannan yawara ita muke nema tunda dai ba za ku iya mana komi ba.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingudu jihar Yobe. Hakika rahin tantance magu na majalisa ta yi tabbas akwai lauje cikin nadi, idan ba haka ba mai ya hana su tantance shi domin zargin da suke yi ya ce ya ba su dama su tambaye shi ya kare kansa. Dan haka gaskiya majalisa ba da gaske take ba wajen yakar cin hanci da rashawa.
Madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice.
Yau Alhamis ake sa ran fadar White House ta shugaban Amurka za ta bayyana daftarin kasafin kudinta wadda tuni shugaban na Amurka Donald Trump ya fito fili ya bayyana cewa zai fi ba da ƙarfi ne wajen bunƙasa kudade da ake baiwa ɓangaren soja wadda hakan na nufin rage kason ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kuma irin tallafi ko guduma da Amurka take baiwa hukumomi kamar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ma'aikatar harkokin waje da wakilan ma'aikatar daban-daban a ofisoshin jakadancin ta manya da ƙanana faɗin duniya suna ajiyar zuci kan zaftar kudaden da shirin zai haifar. Shugaban na Amurka Donald Trump cikin fushi ya yi alkawarin zai je har kotun kolin Amurka idan hakan ya zama wajibi bayan da wani alkali a wata babbar kotun Amurka a jihar Hawaii ya jinkirta fara aiki da dokar hana wani rukunin mutane zuwa Amurka jiya Laraba. Sa'o'i kamin dokar ta fara aiki a yau Alhamis, wato ne alkalin ya taka wannan shirin birki. A Holland ko Netherlands sakamakon farko na zaben kasar da aka yi jiya Laraba ya nuna jam'iyyar Prime Minister kasar Mark Rutte ta lashe kujeru mafiya yawa a majalisar dokokin kasar ta doki jam'iyyar da ke adawa da baki da kuma addinin Islama ta dan kishin kasa Gerd Wilders da rata mai yawa wadda ba a yi zaton tazara za ta kai haka ba. Ana jin jam'iyyar Prime Minister Rutte za ta samu kujeru 31 cikin kujeru 150 da ke majalisar wadda ya zarci na kowace jam'iyya.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa sai Sulaiman Abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima kuma ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Sai an jima.